haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk Sanye da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mun hanci. A yau ranar Alhamis 20 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Cikin shirin namu za a ji ra'ayin masu fashin baki akan al'amuran tsaro game da batun wasiƙun da mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan al'amuran tsaro ya rubuta wa manyan jami'an tsaro da hafsoshin sojan Najeriya. Kamar yadda muka saba kowace ranar Alhamis muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulemi Mumini Barma ya shirya kuma zai gabatar. Haka nan muna tafa da shirin sharhin jaridun ƙasar Ghana. Muna kuma dauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka kira kuka bar mana akan na'ura. Amma yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi. Daruruwan fasinjoji sun soma ficewa daga babban jirgin ruwan da aka keɓance shi tsawon makonni biyu a tashar gaban tekun Japan. A yunkurin hana yaduwar sabuwar cutar coronavirus da ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 2,000 a China, kamfanin wato kimanin fasinjoji 500 da aka amince su fice ne za su sauka daga jirgin ruwan mai suna Diamond Princess a jiya Laraba a birnin Yokohama, inda aka tsayar da jirgin tun sa da ya isa ranar 3 ga watan nan na Fabrairu. Jami'an lafiya na Japan sun killace jirgin da fasinjoji 3,700 da ke cikinsa domin tantancewa, bayan da aka sami wani fasinja da ya sauka a Hong Kong da cutar ta coronavirus samfurin COVID-19. To sai dai kuma kokarin magance yaduwar cutar ya mai da martani, yayin da mutane 542 suka kamu, wanda ya ba da adadi mafi yawa da suka kamu da cutar a wajen kasar China. Beijing ta ba da sanarwa a jiya Laraba cewa yawan waɗanda suka mutu sakamakon cutar ya kai 2,004, tare da mafi yawan mutuwar da aka samu a lardin Hubei, inda cutar ta fara barkewa a watan Disamba. A wannan labarin kuma, hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce Beijing ta dauki matakan da suka dace na magance yaduwar cutar ta COVID-19 da yake ganawa da manema labarai a Geneva. Daraktan hukumar mai kula da agajin gaggawa Michael J. Ryan ya yabawa kokarin na China wajen kula da waɗanda suka kamu da cutar na tsawon lokaci ba yankewa.
Lessons that have been learned in Hubei and Wuhan are being applied elsewhere.
Yace ana amfani da darussan da aka koya a Hubei da Wuhan a wasu wuraren, ana gaggauta daukar matakan kula da mutane da suka kamu da cutar. Wannan ya taimaka wajen dakile aibin cutar, tare da daukar matakan keɓance masu cutar da kuma hana tafiye-tafiye. Hukumar ta WHO ta ce matakin da China ta dauka ya yi tasirin gaske wajen hana watsuwar cutar a sauran sassan duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya kori babban jami'i a hukumar tsaron Amurka ta Pentagon John Rood a jiya Laraba, wanda shi ne babban jami'i na baya-bayan nan da ya rasa aikinsa sakamakon fushin Trump akan yunkurin tsige shi da cece-kucen Ukraine. A ƙarƙashin sakataren tsaro Rood ya tabbatar a shekarar da ta shige cewa Ukraine ta sami gagarumin cigaba a yaƙi da cin hanci da rashawa da za a iya bata dala Amurka miliyan 400 na tallafin sojin ƙasar ta Amurka watanni 4 kafin lokacin da aka fitar da kuɗin. To sai dai Rood bai ambaci Ukraine a cikin takardarsa ta murabus ba, illa dai kawai ya ce ya gano daga sakataren tsaro cewa Trump ya buƙaci ya bar aiki. Kakakin hukumar tsaro ta Pentagon ta ce shugaban ƙasa na da ikon hada irin mutanen da yake buƙatar aiki da su a makaman da suka shafi shata manufofi, haka kuma yana da ikon sauya salon takun tafiyarsa. Bayanan da Rood ya bayar a can baya sun kalubalanci kafewar da fadar White House ta yi na cewa akwai cin hanci da rashawa mai tada hankali a Ukraine a matsayin hujjar ci gaba da rike kuɗin na tallafin soji.
Murtala zai dawo da sauran labaran duniya. Amma kafin nan bar mu leƙa Najeriya, inda ake ta cece-kuce akan wasiƙun da mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan al'amuran tsaro. Baba Gana Mangono ya rubuta wa manyan jami'an tsaro da hafsoshin sojan Najeriya waɗanda suka bayyana a kwanan nan. Akan wannan batun ne wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya tuntuɓi Abdulkarim Hussein Ibrahim mai sharhi akan al'amuran tsaro.
A Najeriya wasiƙu da ofishin mai ba shugaban ƙasar Najeriya shawara akan sha'anin tsaro ya rubuta mayan jami'an tsaro da kuma hafsoshin soja na Najeriya game da katsalandan da sa hannun da ofishin Malam Abba Kyari wato shugaban ma'aikatan fadin gwamnatin tarayyar Najeriya yake yi dangane da sha'anin tsaro sun fito fili al'ummar Najeriya sun karanta. Wayannan wasiƙun da sun fito fili sun nuna cewa matsalolin da ake fuskanta na sha'anin tsaro a ƙasar suna ƙara taɓarɓarewa ne saboda ana zargin katsalandan da Malam Abba Kyari yake yi a wurin gudanar da ayyukan tsaro na Najeriya tare da waɗansu ayyuka ma na ƙasar yana kawo cikas domin baya da ƙwarewa kuma baya da iko bisa ga kundin tsarin mulki na Najeriya na shi gudanar da irin wannan aikin. Malam Abdulkarim Hussein Ibrahim ƙwararre ne akan sha'anin tsaro kuma ya yi mun ƙarin haske dangane da abin da ya fahimta akan wannan wasiƙun da suka bayyana a idon jama'a inda yake cewa
duk wanda ya ga abubuwan da suke faruwa kowa na tunanin ta ina ne yasa ba a samu zaren ba a ɗauri matsalar da aka samu saboda abin da mutane suke so shine hope a ga wai shine mutum ya samu fata cewa wannan abin zai kai ƙarshe amma sai mun ga kullum abin ƙaruwa yake kuma mun san cewa su wayannan da mai ba shugaban shawara akan tsaro da sauran mutanen da suke taimaka mishi ya kamata kullum suna zama akwai committee na su kala kala wanda ake zama a tattauna irin wannan abin to amma me yasa kullum ana abin kuma abin bai yiwa amma kaga wannan takardar da ta hito mun gane cewa ana zaman ana shirye abin amma wani na warware su wanda shi a takaice wannan takardar haka ta rubuta haka ta ga mutane kuma ya rubuta ta ya kwashi sauran mutane da ya kamata su ma su fahimci wannan bayanin da yayi kuma duk duniya kowa ya gani that means yanayi kuma shine ya kamata yace yayi ma shugaban kasa bayani da safi in shugaban kasa ya tashi kuma tsakanin shi da shugaban kasa ba boye duk abin da aka yi ko da gwamnati ta yi kuskure zai ga mu shugaban kasa cewa mun yi kuskure je wurin kaza wurin yin kaza mun yi kaza amma ga abin da muke so na damuka mu gyara yin kaza sannan kuma shi ya kamata ya hada su saboda a san cewa bai kamata a ce shugaban yan sanda da shugaban sojoji da sauran su zo su samu shugaban kasa kai tsaye su mishi bayani ba ya kamata su biyo turushi wannan mai ba shugaban kasa wara abin da sa aka yi wannan tsari a kundin tsarin mu na Najeriya saboda me sai ya tattara abin da shi dan sanda ya gaya mishi da abin da jami'an tsaro suka gaya mishi ya tattara da abin da immigration suka gaya mishi sai ya hada sai ya gane magana ta yi daidai a ga mu shugaban kasa sai ya je ya samu shugaban kasa sannan wanda bai aikin shi ba sai ce mu shugaban kasa wani da wani su ne ba su yi aikin su ba ga kuma abin da nake tunanin ka yi musu saboda su yi aikin su to idan ka yanke shi cikin wannan haraka yake sai ka ba da wani mutum wanda zai je ya mishi bayani sannan shi kuma ya tace ya cire abin da shi ya sa kanshi a ciki abin da yake so ya je mu shugaba haka ai ba kai mashi wannan office din adalci ba
shi jama'an Mangwano a wannan wasiƙar da ya rubuta yana cewa Abba Kyari ba rukunin aikin shi bane bisa ga dokokin Najeriya kuma bai da ƙwarewa akan sha'anin tsaro a cikin Najeriya don haka kamar sa hannu ko katsalandan da yake yi shine ke sanya matsalar tsaro take ta tabarbarewa duk da alƙawura da shugaba Buhari yayi da irin kudaden da yake ba jami'an tsaro da irin sa ido da yake yi domin a samu nasarar tsaro a Najeriya amma al'amuran suna ci baya kana ganin akwai hujja ai wannan tunanin ko dai kai yanzu ita hada gwamnati da shi Abba Kyari ba su hito suka mai da martani akan wannan wasiƙun da suka fito wa jama'a ba
ta babu wani martani da za su bada dole duk wanda yake tare da shugaban kasa kuma wanda ke son shugaban kasa ya cigaba in ya ga wannan lata wasu abubuwa ne da dama ana tunanin hakan kuma sakan ya faru to wannan duka ɗan Najeriya dama suna da tunanin cewa akwai abin da yasa harkar tsaro nan take cigaba yanzu gashi mun gani daga office din tsaro-baro an rubuta mana cewa ga abin da aka yi saboda me idan shugaban kasa ya bada kuɗi ya ce a sai wani abu to yanzu aka ta sa kuɗi ko wannan su zai zo daban ya zo ya bayani kuma bayanin nan bai turo cikin shi wannan wanda office din shi an tsara shi saboda ya tankade ya tace idan an ce ana sayan bullet ya ji ya ce an samu bullet wuri kaza an samu bullet wuri kaza sai a ce to amma da bullet din dake wuri kaza a kai shi wuri kaza saboda aje ayi tsaron wannan wurin so amma sai zamanin an yi tsari yanzu da cewa duk bayanin shi ba aji sannan mutanen da suke aiki kuma su ne kai tsaye suke zuwa suna gaya ma shugaban kasa abinda suke wanda duk duniya ba ta taba yin haka ba ko a America ba haka nan wanda suke kaman shugabannin tsaro su zo da kansu ma shugaban kasa dole sai sun je cikin wannan wanda aka ba shi ne mai ba shugaban kasa shawara
Malam Abdulkarim Hussein Ibrahim kenan ƙwararre akan sha'anin tsaro a tattauna da ne da shi a Abuja na tuntubi Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a Abuja domin in ji martanin da za su maida ko ofishin babban jami'in gwamnati wato Malam Abba Kyari za su iya maidawa dangane da waɗannan wasiƙun da suka bayyana ya ce ba su da izinin yin magana a kan wannan wasiƙun da suka fito a yanzu Umar Faruku Musa Mura Amurka a Abuja Najeriya
da Umar Faruk Musa yanzu kuma ga Murtala da ƙarshen labaran duniya
wanda ya kirkiro manhajar WikiLeaks Julian Assange yayi yunkuri a wajen wani taron sauraren ƙara da ba sabon ba da da'awar cewa gwamnatin Trump ta yi ta yin masa afuwa idan ya amince, ya ce babu hannun Rasha a bayyanar da muhimman sakonni email na kwamitin gudanarwa na jam'iyyar Democrat a gangamin yakin neman zaben Amurka na shekara ta 2016, a cewar wani lauyan Hasanje a jiya Laraba. Ana ci gaba da tsare Hasanje a wani gidan yarin Birtaniya yayin da yake fafutuka da shari'ar Amurka da ta caje shi da laifin leken asiri. An tsara so mu zaman sauraren cikakkiyar karar a mako mai zuwa. A zaman farko na sauraren karar a jiya Laraba, wata lawyer ta Hasanje, Jennifer Robinson, ta bayyana yadda Rohrabacha ya yi zuwa wurin Hasanje, yana cewa ya je ne bisa umarnin shugaban ƙasa, inda yake yi masa afuwa idan har shi Hasanje ya faɗa cewa Rasha ba ta da hannu a fitar da sakonnin. To sai dai da take mai da martani akan da'awar lawyer, sakatariyar watsa labarai ta fadar shugaban ƙasa ta White House Stephanie Gresham ta ce wannan kiran ƙarya ne baki ɗayansa. Yayin da adadin fararen hula da ke arcewa domin kaucewa ruwan bamabamai a ƙasashen Siriya da Rasha suke yi a arewa maso yammacin Siriya ya kusanci miliyan ɗaya, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a jiya Laraba cewa idan yaƙi ya bi mutanen, sakamakon zai kasance mai munin gaske. Yawan sababbin zuwa na ƙaruwa a kowace rana, inji babban jami'in ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya Mark Lowcock, yana nufin farar hula da ke neman tsayawa gabanin matsawar fagen daga. Mutane da dama suna ficewa daga lardin Idlib zuwa kusan iyakar Turkiya da ke rufe, inda suke zaune a waje cikin yanayin matsanancin sanyi. Lowcock ya ƙara da cewa idan har yaƙin ya kai waɗannan yankunan da ke makare da fararen hula, to kuwa za a yi mummunan asarar rayukan jama'a. Ya shaidawa Majalisar Tsaro cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta samar da taswira ga dukkan ɓangarorin da ke yaƙin, da ke nuna wuraren da mutane masu yawan gaske da yaƙin ya daidaita suke zaman gudun hijira, inda ya ce kuma wajibi ne ga dukkan ɓangarorin da su ba da kariya ga waɗannan mutanen. Majalisar Ministocin Shugaban Ƙasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ta amince da matakin maida ƙasar a tsarin jihohi 10 tare da ƙarin gundumomin mulki 3 gabanin ƙarewar wa'adin ranar Asabar na kafa gwamnatin haɗin kai. Kiir ya ba da kai ga matsin lamba daga jam'iyyun adawa a makon jiya, inda ya soke tsarin jihohi 32 da ya ƙirƙiro a lokacin yaƙin basasar Sudan ta Kudu. Yanzu haka Kiir da madugun 'yan adawa Riek Machar suna fuskantar matsin lambar ƙasa da ƙasa a kan su kafa gwamnatin haɗin kai ya zuwa Asabar, bayan kasa cimma wa'adin da aka shata har sau biyu a can baya. Kakakin gwamnatin Michael Mukwe ya ce bayan taron ta na jiya Laraba, Majalisar Ministocin ta umarci Ministan Shari'a Paulino Unawila da ya sauya rubutu a yarjejeniyar zaman lafiya da aka tsara a shekara ta 2018 domin sanya sabon tsarin na jihohi 10 a tsarin, wato a cikin tsarin mulkin sabuwar gwamnati. Mukwe ya ce mai yiwuwa shugaba Kiir ya rattaba hannu ga sauya tsarin zuwa doka a ranar Juma'a.
Duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sauraro, kuna sauraron wannan shirin ne akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shirye mu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waƙar. sauraro agogonmu a nan Washington na cewa karfe 2:15 da kuma shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ni Suleiman Muni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Galibin na kasa su mutane ne da ainihi aka haife su ba tare da tawaya ko da yar kankanuwa ba, lamarin da a mafi yawancin lokuta kan samo tushe daga wata rashin lafiyar da sai daga bisani ake tantance nau'inta. Hajiya Sa'adiya Isa Suleiman da ke shugabancin wata gidauniyar tallafawa na kasassu da masu karamin karfi a jihar Kaduna na daga cikin waɗanda irin wannan kaddara ta sama a wani lokacin da take yar karama. Sai dai kamar yadda za ku ji a hirarsu da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikra, halin da ta tsinci kanta ciki bai hana mata fafatawa da sa'aninta a ajin makaranta ba.
An haife ni ina tafiya da kafafuwa na lafiya kalam. Don mamanmu ma na ba da history, ba wanda ta yi tafiya ko yi tafiya cikin ‘ya’yanta da sauri kamana. To daga baya sai na kamu da ciwon kafafuwa, inda za ka ji kaman an sassamun wasu kwalbaye haka a cikin kafan ko in ce kaya. Irin ba dama in taka, haka dai abun ya fara mun kaman wasa. Daga ƙarshe in tashi in tsaya ma sai zama yana gagara.
Lokacin shekara kina lokacin da kika fara jin wannan?
Lokacin ina da shekara 2 da aihuwa. To daga nan kawai dai a inda ake ba ni labarin, ina ganin tsayuwa ma sai zama mun sai a hankali sai fara kuma kaman zazzabi. To dai zan ce kila sanadiyan da yake nan da na rasa kafafuwan tafiya.
Amma a lokacin an baki labarin ko an kai goro an kai mari wajen ganin kila baki samu wannan matsala ba?
Gaskiya mahaifina da mahaifiyana sun yi matukar kokari sosai, an nemi na likitanci na zamani an kuma nemi na gargajiya ma ba inda gaskiya mahaifiyaye na basu kai ni ba, amma ka san an ce komai sai Allah ya yarda.
To Hajiya, tun daga lokacin an ce shekara 2 ko da shekara 4 ne ma lokacin ba a riga an tafi makaranta ba, to da kika samu wannan ya kika yi maganar karatu ko ci gaba da rayuwa daga nan sai me ya faru?
To da yake na samu jajirtattun iyaye, gaskiya ko da na tashi suna kokarin yi min training inda zan iya farko ma dai ayyukan gida tukuna. Daga na biyu kuma sai aka fara koya mun ma karatun kaman a gida haka. To daga ƙarshe kuma sai aka fara encouraging ni na cewa in daure in yi karatun daga ƙarshe insha Allah ubangijin Allah sai ya zo ya taimake mu. Aka fara mun training a gida daga ƙarshe da na shekara 9 ma fa zan ce, irin mahaifi ne yana nan yana zo ne na ta nazari har ƙanne na ma dai ya suka fara karatun, amma dai daga baya sai ya zo ya sama mun keken wulciya. Ya kuma yi kokari da yake malamin makaranta ne sai ya samu gida kusa da primary school, sai ya ce to buri ya sani in gwada zuwa in gani. To daga nan kawai sai karatu ya ci gaba.
Yanzu bayan makarantar primary kin yi wata makaranta?
Na gama primary school ina, har na koma na yi secondary school shi ma na gama, har na tafi Kaduna State Polytechnic Zaria kenan shi ma na je na yi diploma in public administration. To sannan na sace zuwa kuma na yi diploma in computer studies.
Amma ya cika yi lokacin kina zuwa makarantar primary da secondary din da zaki tafi da irin halin da kike ciki, ta yaya kika rinka zuwa makaranta a wancan lokaci?
Gaskiya alan kai kalubale kan da na fuskanta. To amma dai da yake na gaya maka na tashi ana mun training na cewa kar in damu in daure in yi karatun, to ina dai fuskantar kalubale musamman tun da sai kanni na sun tura ni na tafi class. To wani wuri ma kaga an je tudu ne kafin a haura da ni, zaka ga sai fa an yi aiki, ka san yara ne kanana. Don ba zan manta ba akwai randa ma ake assembly mun je zamu shiga class irin sun daga keken, zan hau class haka keken ya tsintsire duka muka fadi gaba daya. To ba zan yi manta irin wannan kalubalen da nayi ta samu ba, akwai irin su da yawa.
To yaya kalubale a gurin dalibai, kin san wani lokacin wani dan ya gama baki ya biyo shi a guje ba sai ya je tsokane kira makaranta?
To a gaskiya ni da kaina na ja mu kaina kalubale, don ba zan manta ba farko da aka kai ni wani makarantar na zauna da yake ita ma mahaifiya na tana koyarwa. To irin tana kula da ni sosai da nake makarantar daga ƙarshe sai aka yi mata transfer. To ba makaranta ne aka kai ta inda nake ba, mu ma da baban mu yazo ya samu transfer shi ma tashi so kaga zan koma sabon makaranta to a gaskiya ina ji da naje makarantar saboda keken da nake hawa student din kusan ni kadai ce mai hawa keke a makarantar ana kawo ni suka zo ana ta kallo na to ni ko da aka fara kallo na sai na fashe da kuka gaskiya na dinga kuka nake in yi karatu daga karshe sanda aka kira mahaifina da mahaifiya na ka sai aka ce musu to su zo su mun magana su roke ni amma Allah ya da in gari ya waye aka zo yin assembly head da za ta yi ma dalibai jawabi cewa dan Allah dan Annabi an rage taruwa ana kallo na
to Hajiya Sadiya
to masu sauraro nan muke dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji irin gwagwarmayar da Hajiya Sa'adiya Isa Suleiman ta sha a rayuwa har ta kai tudun mun tsira yanzu a madadinta da wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikara ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku mu ne lafiya
A gaida Suleiman Muni Barma da shirin na kasa ba kasawa ba. Yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Da jaridar Daily Graphic da muso ma sharhin jaridun na yau. Kuma babban labarin ta shine kokarin ofisu Ampofo na dakatar da ci gaba da shari'a bai samu ta goma shi ba a babban kotu na Accra. Jarida ta ce wani babban kotu a nan Accra ta yi watsi da bukatan chairman jam'iyyar NDC Mr. Samuel Ofosu Ampofo da ke bukatan a dakatar da ci gaba da shari'a. Mr. Ampofo na bukatan kotun ta dakatar da shari'a ne inda ake zargin sa da tunzira kai farmaki akan jami'ai cewar lalle a dakatar da kotun har sai an tantance kalubalen da kotun daukaka kara ke fuskanta na tuhumar jawabin shaida na farko a matsayin shaida a shari'an. Jaridar Daily Guide babban jami'in zarsarwa na gidan radion Alpha da ke da matsagani a jihar Ashanti Sheikh Ridwan Muhammad kudi ba wasa ba wanda kuma shi ne director na wata kungiya mai zaman kanta Alpha Ridwan Media Charity Foundation ya kulla wata yarjejeniyar fahimtar juna da shugaban Hausawa na kasar Turai Dr. Sheikh MAS Jankado karkashin wannan yarjejeniya na fahimtar juna Alpha Ridwan Charity Foundation za ta hada kai wurin kula da kuma baiwa marayu da masu takaba taimako da suke sanya hannu a yarjejeniyar a tashar rediyon da ke a Kumasi a ranar Lahadi ta gabata sarkin Hausawan na kasar Turai da ke da zama a kasar Faransa ya bayyana cewar an kawo rangadi ne a Kumasi domin kulla wannan yarjejeniya. Jaridar National Enquirer wa zai kawance da Muhammad Professor Joshua Alabi ne ko kuma Honorable Samuel Nwamadonko. Jaridar ta ce kura dai ta kusa lafawa dangane da ko wane ne zai zama mataimakin shugaba Jan Dramani Mahamman a zaɓen shugaban ƙasa na shekara ta 2020. Tsohon shugaba Jan Dramani Mahamman da ɗan zartarwan babban jam'iyyar adawa National Democratic Congress na ƙoƙari domin fito da wadda zai zama mataimakin shugaban ƙasa na Jan Dramani Mahamman a zaɓen watan Disamban shekaran nan. An kama wasu mutum guda hudu da laifin wato yana amfani da waɗansu 'yan yara ƙanƙanana guda biyu. Wannan shi ne labarin da jaridar Ghanaian Times ta ruwaito. Jaridar ta ce 'yan sanda sun kama wasu mutum guda hudu waɗanda ake zargi da kamewa da ɓoyewa da kuma tarawa da wasu 'yan yara ƙanana guda biyu a cikin gomuwan Yanyano kusa da kasuwa da ke cikin jiha Tsakiya. Waɗanda suka yi wannan ɗanyen sun haɗa da Benjamin Mensah, Vincent Tavi, Samuel Otu da Kinsley Chidi. Sai dai an ɓoye sunan yaran da aka yi ma wannan ta'asa. Da wannan muka iso ƙarshen shirin jaridun na yau. Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
A gaida Ridwan Abbas da shirin jaridun kasar Ghana. Yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kira ku bar mana a kan na'ura.
Da Assalamu alaikum sashen wasanin mu da Amurka mai magana da Musa Amurka sai da kudin Najeriya. Ina kira ga Abubakar Shekau. Abubakar Shekau. Abubakar Shekau. Ayi tsoron Allah kuma ga Allah. Wallahi fanta da yafi karfinka. Fanta da yafi karfinka Abubakar Shekau. Fanta da yafi karfinka Abubakar Shekau. Kariya yake ni wallahi. Woni ni gaba da gaba da kai ina gama da kai ba dai shugaban Najeriya. An kuma kai ba baba tsotsi ba kai to ka fili muna. Assalamu alaikum sashen wasanin da Amurka mai magana da Musa Amurka sai da kudin Najeriya. Ina kira ga Abubakar Shekau. Abubakar Shekau. Abubakar Shekau. Ayi tsoron Allah kuma ga Allah. Wallahi fanta da yafi karfinka. Fanta da yafi karfinka Abubakar Shekau. Fanta da yafi karfinka Abubakar Shekau. Kariya yake ni wallahi. Woni ni gaba da kai ina gama da kai ba dai shugaban Najeriya. An kuma kai ba baba tsotsi ba kai to ka fili muna.
Assalamu alaikum sashen Hausawa da Amerika. Sunana Dan Lamje daga garin Jihar Neja Najeriya. Ina kira da fadar shugaban kasa a halin yanzu zancen rabon kawuna tsakanin su bai taso ba. Ya kamata su haɗa kawunan su waje guda su yi man talakawa aiki. Ko da ma abinda muke faɗi kenan. Yana cewa akwai matsalan da ake samun kurakurai wanda ya kamata a gyara. To ga shi ma abubuwa suna fitowa fili. Ina kira gare su su haɗa kawunan su talakawa sun shiga wani hali don a samu mafita a Najeriya.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garba ce da nan da abin jamhuriyar talaka ta kasar shiga Taraba. Babu shakka cikin wannan malami abin farin ciki ne a gare mu baki daya. Kuma ya kamata gwamnati ta yi bincike waɗanda suke iya suka sa hannu a kasa wannan jaka da ƙwayoyi a ciki a kama su domin a hukunta su. Kwanan ta na gaba na sun mata sanadi kuma an bincika an gano a iyakar ne a kai wannan mabudi.
Assalamu alaikum sashen wasanin mu da Amurka mai magana da Musa Amurka sai da kudin Najeriya. Ina kira ga Abubakar Shekau. Abubakar Shekau. Abubakar Shekau. Ayi tsoron Allah kuma ga Allah. Wallahi fanta da yafi karfinka. Fanta da yafi karfinka Abubakar Shekau.
Alhamdulillah da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Aisha hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce Beijing ta dauki matakan da suka dace na magance yaduwar cutar wato coronavirus da ake yi wa lakabi da COVID-19 da yake ganawa da manema labarai a Geneva. Daraktan hukumar mai kula da agajin gaggawa Michael J. Ryan ya yaba wa kokarin na China wajen kula da waɗanda suka kamu da cutar na tsawon lokaci ba yankewa. Shugaban Amurka Donald Trump ya kori babban jami'i a hukumar tsaron Amurka ta Pentagon John Rood a jiya Laraba, wanda shine babban jami'i na baya-bayan nan da ya rasa aikinsa sakamakon fushin Trump akan yunkurin tsige shi da cece-kucen Ukraine. A ƙarƙashin sakataren tsaro Rood ya tabbatar a shekarar da ta shige cewa Ukraine ta sami gagarumin ci gaba a yaƙi da cin hanci da rashawa da za a iya bata dalar Amurka miliyan 400 na tallafin sojin ƙasar Amurka watanni hudu kafin lokacin da aka bayar da kuɗin. Wanda ya kirkiro manhajar WikiLeaks Julian Assange ya yi yunkuri a wajen wani taron sauraren ƙara da ba sabon ba na da'awar cewa gwamnatin Trump ta yi tayin yi masa afuwa idan har ya amince ya ce babu hannun Rasha a bayyanar da muhimman sakonnin email na kwamitin gudanarwa na jam'iyyar Democrat a gangamin yakin neman zaben Amurka na shekara ta 2016.
Ma'anan za mu ja labulan shirin namu na hantsi. Sai zuwa karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 3 agogon Ghana kenan. Ku ji wasu abokan aikin mu dauke da shirinmu na rana. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna wanda ya karanto mana labarai, da Solomon Abu wanda ya hada kuma ya bada umarni, da injiniyanmu na yanzu Carl Sterling, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku da lafiya. Ma'assalam.